This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan dare masu sauraro. Ta fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi, 15 ga watan Disamban 2024. Bayan labaran duniya za mu gabatar muku da shirin Kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau kamar a makon da ya gabata, shirin zai ci gaba da yin waye akan wasu manyan kalluban da suka bakunci zauren shirin cikin wannan shekara mai ban kwana. Yanzu dai Mahmud zai fara da sanar da mu halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar ECOWAS ta amince da shirin ficewar kasashe uku dake karkashin mulkin soji bayan kusan shekara guda na tattaunawa domin kaucewa wannan bangare wadda ba taɓa gani ba a tarihin kungiyar. Majalisar ta yanke shawarar sanya wa'adi daga 29 ga watan Janairun shekarar 2025 zuwa 29 ga watan Yuli shekarar 2025 a matsayin wa'adin wucin gadi, tare da bude kofofin ECOWAS ga kasashen uku a lokacin wannan wa'adi. Inji shugaban hukumar ECOWAS Omar Touré kamar yadda ya faɗa a wata sanarwa a karan farko cikin kusan shekaru 50 na wanzuwar kungiyar mai mambobi 15. Gwamnatin soji ta Niger, Mali da Burkina Faso sun sanar a watan Janairu cewa sun yanke shawarar ficewa daga ECOWAS. Kungiyar ta cimma wannan matsaya ce a taron da ta yi a Abuja, babban birnin Najeriya, a ranar Lahadi. Gabanin taron kasashen uku sun amince da ci gaba da barin 'yan kasashen yankin na ECOWAS su rika shiga kasashen su ba tare da biza ba. Masu sharhi sun ce ficewar waɗannan kasashe uku na iya yin tasiri mai girma kan cinikayya da zirga-zirgar mutane ba tare da wani shinge ko biyan kuɗi ba, da kuma haɗin kai kan harkokin tsaro a yankin da ƙungiyoyin jihadi ke ci gaba da samun ƙarfi a faɗin yankin Sahel. Mako guda bayan bazato ba tsammani da 'yan tawaye suka kifar da gwamnatin Bashar al-Assad, al'ummar kasar sun fara ganin sauyi a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Jim kaɗan bayan da suka karɓe ragaman mulki, 'yan tawayen sun kasance cikin farin ciki da fatan samarwa ƙasar ta Siriya makoma mai kyau, yayin da rahotanni ke cewa komai na tafiya daidai. Bayanai sun yi nuni da cewa an daina kashe-kashen ramuwar gayya, sace-sace da lalata kayan gwamnati da na jama'a. Bayan da aka kawar da gwamnatin ta Bashar al-Assad, Amurka dai ta ce tana magana kai tsaye da 'yan tawayen HDS da sauran masu ruwa da tsaki, yayin da take ci gaba da neman ɗan ƙasar ta Austin Tice, wanda ɗan jarida ne da ya ɓata shekaru 12 da suka gabata.
We've been in contact with HDS and with other parties. We have impressed upon everyone we've been in contact with.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan ke cewa Amurka na kan tuntuɓar ƙungiyar HDS da sauran masu ruwa da tsaki. Duk wanda Amurka ta yi magana da shi, tana nuna masa mahimmancin gano inda Austin Tice yake.
And we've also shared the principles that I just laid out.
Bayan kifar da gwamnatin Assad, dubin dubatan mutane ne suka garzaya gidan yarin Sid Naya da ya kaurin suna, don neman 'yan uwansu da suka ɓata shekaru da dama da suka wuce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin mai na Rasha ɗauke da dubban tan na man fetur ya tsage a lokacin wata guguwa mai ƙarfi a ranar Lahadi, inda ya zubar da man fetur a mashigin Kerch, yayin da wani jirgin mai na daban ma yake cikin hatsari bayan samun lahani, kamar yadda jami'an Rasha suka bayyana. A lokacin haɗa wannan rahoto, ana ci gaba da gudanar da aikin ceto na gaggawa, kamar yadda jami'an Rasha suka faɗa a kafafen yaɗa labarai a ranar Lahadi. Jirgin Volgonet 212, wanda ke ɗauke da matuƙa 13, ya nitse kuma ɓangarensa na gaba ya fashe, inji kamfanin dillancin labarai na TASS, wanda ya zayyana bayanan ma'aikatar harkokin gaggawa ta Rasha. Wani jirgin mai na biyu mallakin Rasha da ake kira Volgonet 239 shi ma ya samu lahani, yayin guguwar kuma ya tsaya yana shawagi a yankin tare da matuƙa jirgi 14 a cikinsa, inji ma'aikatar harkokin gaggawa. An soke taron da aka shirya yi ranar Lahadi tsakanin shugabannin Rwanda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin kawo ƙarshen rikicin gabashin ƙasar ta Congo bayan tattaunawar da ta tsaya cik, kamar yadda jami'ai suka bayyana. tun daga shekarar 2021 wata kungiyar ƴan tawaye da ake zargin tana samun goyon bayan Rwanda ta mamaye manyan yankunan gabashin Congo, lamarin da ya tilasta dubban mutane yin hijira tare da haifar da matsalar jinkai. An yi ta fatan cewa taron kolin da shugaban Angola Joao Lourenço, wanda shine mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka ta AU, domin kawo ƙarshen rikicin zai kai ga cimma yarjejeniyar dakatar da kwaɗan. Sai dai a tsakiyar ranar Lahadi, shugaban ofishin yada labarai na fadar shugaban ƙasar Angola ya bayyana cewa ba za a gudanar da taron ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda. Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirin Kallabi. Ai sauraro lafiya.
Hausa sun ce jinka ya fi ganinka ko?
Haka.
Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. Amsa sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahi.
Daya daga cikin kallifan da suka bakunci shirin wannan shekara mai karewa, waiwaya maganin mantuwa. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige, muka fara waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka tabo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Banda hira da kallabin shirin ta mako, abin da ya dauki hankalin wannan shiri a lokacin shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Niger ta kaurin suna akai a jerin kasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace kananan yara. Kada ku yi nisa domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa ƴaƴa mata aure da wuri a jamhuriyar Niger, wata matsala da ta dauki hankalin kasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ƴan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da muryar Amurka, Madam Coco Fatuma, shugabar hadakar kungiyoyin mata, ta yi karin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da kungiyoyin mata ke yi na shawo kanta.
Mun kungiyoyin mata, koko da muke yi buskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a buskan fannin arme, ba hana bane muke yi ta aure, kuma ba hana bane muke yi amma yarinya aure. Ina son in san da al'umma mu ta duniya duka da tsuntuma matuƙa ta ƙasar Nijar da fuskan yanayin da ke faruwa. Haske yau tukunanmu abinda muke yi horar da muke tukunan, sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abinda muke ce ma sensibilization. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya ƙarama? Yarinya a da wanda ya gai an mata arme sai a yi abin da muke cewa kame, sai ga yarinya dan yi ta diya mace, sai ga an ce na kama ma dana yarinya kaza. Ka gani ko? Kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin arme da ake yi wanda ba a kai ta ba ta yi gidan miji, za ta je gidan su da kai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce takul-takul cikin harkar, kenan a shekara 10-12 sai a mayarin yarmi da tashi ɗakin tako. Yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa, ban san ba abincin da suke ci bin. Tabarakallah, yanzu kaga yarinya ya shekara 10, tabarakallah, masha Allah, ta kai gare ni, ni mai shekara 50 da wani abu. Ka gani ko? Kenan ta riga ita ta koshi, kenan da an kai ta gidan miji ko ciki za ta dauka. cikin nan ta dauka bat ta iya ida shi sai cikin wahala taje za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana nakuda cikin daki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu dai yarin da ta aihu kaji an ci an mata sai zaya wannan ke kai mu ga illan yoyon hitsari yau masha Allah ba ga wadda diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari kadi ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata fasai wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaye da tafaske sai zanan batta wuce uku ko hudu ko shi ba ƙare miki da da muka aihu masha Allah ni sai ni aihuwa shida yalla daga bana sun yi 7 8 9 10 12 uwayen mu to yanzu shi ban duniya kaga an yi aihuwa na yaya babu mu abinda muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mahana almi bane ba almi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abinda zai sa kowa ya shi dadi ya wadatar ba ai alme ba kuma a kuma ana oyo ne oyo kaina yanzu tarbiyyar diya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayen mu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata kuni wannan talbiji da muke gani wannan resources sosai da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kawo mana matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kanka mu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da diyan mu ga zamani paske duk abin da kaga diya mace zata yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiya da muka dauko ya kamata mu horar da diyan mu buskan wannan tarbiya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiya ni a sano sani ba sai yaro ya tafi makaranta ba
Za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su, su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar, ya sa muryar Amurka kiran wani taro na musamman. Domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta dunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci akan wannan batu.
Al'amarin satar yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi bane ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba. Ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karan su ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san wata kila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda ko wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sakin su wata uwar da safe danta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba zaka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ni zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayen su suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayen su Allah ya dauki ran su ƴan uwan su sun kisa sa ido akan su da ƴaƴan da aka debo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a Kano ka shiga angoni kaga ƴaƴa wallahi ba za ka iya kirga su ba yawo suke kaman ba su da iyaye wani dan sai ya kwana 10 ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya zamu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da ƴaƴa 6 wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan zamu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa ƴaƴan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne zakai wa danka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfida kuma kowanne addini ya ce kai wa danka tarbiyya abu na biyu kuma na dora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safa kaman yadda tsarin mu yake a arewa da safa zaka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiya ba zai je ko ina ba zai je makarantar nan da safa yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform din sa ya ci abinci ya shirya tafi islamiya ya tashi magariba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi babu shi a baki yake ba a zuciyake ba in kaga da ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda ƴaƴan mu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyan nan an san in an yi wannan abu ba daidai akai ba
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma Allah kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshall yar siyasa yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi wace ce Hajiya Hafsat
ni Hausa sun ce jin ka yafi ganin ka go
haka
sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id so an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshall ko kuma Hafsa Abdulwahid
daga ina ka kawo wannan sunan kama mu ci gaba daga ina
sunan miji na kenan sunan miji na kenan da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa to kin san kuma maza a sirar da salfi shi da yaje sai ya sa sunan sa kawai tana aka samu sunan
amma yayi kokari tunda dai shi yaje shigar miki da littafin
ai ba shi da wannan matsalar shi yaje kai littafin amma maimakon ya sa sunan baba na sai ya sa sunan shi to yanzu sunan shi ne shahara ba na baba na ba
Allah sarki wace shekara kenan
to na shiga competition din dai 72 na zo a na biyu Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi yazo na daya wannan gasar amma littafin sun fito a 72 kuma daga baya in sai gobara sai aka sake reprinting 1980
to me ya baki sha'awar fara rubuta littafi
to ai na taso na tar ana yi ne a gidan mu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sokin san rubutun su na addini ne ba da hira bane suna ta suna tara ana rubutu a gidan mu kuma wannan gasar na rubuta labarin asalin sa da mace ina primary 5 na rubuta shi saboda wata senior sister ina da yadda magurinta ta yi min aure ta samu dan tangarda wajen aure saboda ta kawo sun san kowa yana da kabilanci ta kawo Balarabin Libya maimakon Bafulatani dan uwanta sai aka samu dan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su da mijin da ya sa ni rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition da wannan Nuclear Publishing Company shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki sai na shiga gasar tare da shi.
A ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, a arewacin Najeriya ma a Kano inda yawanci galibi za ki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro ya aka yi
har to aikin kenan eh kin san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiya da na Boko baban mu ya samu makaranta mu mata kamar yanda ya sa ƴaƴansa maza kuma ya yi encouraging din mu duka mai karatu ni kadai ce ma ba ni da degree a gidan mu amma duk sauran kanne na daga mai PhD sai mai master sai ina da professor biyu a gidan mu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hada nashi ne karatu na boko ba inda kowanne da irin amfanin sa da yake fitowa ba wai lalle dan kai boko zaka zama lalacewa wani abu wannan duka a da ne ba a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baban mu bai bambance mu ba
to gaskiya
ne ba mu ba ya ba mu iko karatu kamar sauran maza ƴaƴansa maza
to Hajji Hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya famfana
to gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano na soma karatu a Shahuci Primary School za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya duk mun yi wannan nayi wannan a Shahuci Primary School daga baya sai aka kai babana a Kaduna da aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan dai zai shiga aji uku sai aka yi babana kuma transfer aka kai shi Zaria sai na shiga Nurul Huda wata Islamic makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda sai kuma aka saki mai da babana kan sai na shiga abin provincial girls school a lokacin sunan ta provincial girls school ba nan ne ina cikin nan ne har suka bude aka mai da ita shekara girls secondary school to a nan ne karatu na sannan na dan taba karatu da abin nan British abin nan Bennett Correspondence College na yi karatu briefly duk da daji ban gama course din da na dauka ba to sai karatun Muhammadiya kuma gaskiya a gida ne dan gidan mu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidan mu ma baban mu na karatu so duk islamiya ta a gida ne karkashin babana da uwata to bayan nan nayi aure to shi ma wanda na aura din da yake ta hanyar ita sai wannan yayar ta wata ce shi Balarabin Yaman ne yana zuwa gidan dan da so magani na abin da sai yake cewa yaya ta waye wani wace ce wannan sai take kanwar ta ce sai yake to shikenan mata ta ce daga lokacin da ina zo sai dinga kira na mata ta da haka sai na dinga gudu ma ina ji a zo sai gudu wai to haka dai har Allah yayi aka yi auren to shi ne brief history ina
a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa
lokacin da ni aure shekara 14 ina da 14 years ne aure duk karancin da ne nayi shi a gidan miji nayi
to bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarda dan wajen ci gaba da karatun ki ba
no wallahi ya bani encouragement kin da nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tunda kina karanci karanci kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma dan ina da littattafai yanzu ba 30 wadanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban karasa ba ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala akai kawai interest ne I time da akai rike kace shi ga na yi da interest in yi bauna a cikin karatu sai shi ya ci gaba gida
shekara ne zuwa domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita kuna iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin kallabi a wannan shekara a shafinmu na internet idan kuka matsa shirye-shiryenmu muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara amma da jinsu duka ni alheri ke muku fata alheri
to duka anan ne kuma zamu sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a yinin yau Lahadi sai a kasance da abokan aikin mu zuwa gobe da safe misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jin kamaru da Chadi wanda daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Maimun Dudu da ta shirya ta kuma bada umarni tema injiniya mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzu take muku fatar asubahi ta gaba